أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 24 ga watan رمضان هجرة رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا جبولة لليهدو دا 47 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya ba mu damar haduwa a wannan masallaci dake cikin wannan jami'a mallakar jihar Gombe Gombe State University muna haduwa a irin waɗannan yammaci na waɗannan ranaku cikin wannan wata mai albarka wata Ramadan muna haduwa a wannan yammaci domin karatun Alqur'ani muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya bamu wannan dama sannan muna addu'an Allah subhanahu wata'ala ya sa dukkan alkhairai da suke ciki Allah ya hada mu da su kurakurai da muke yi Allah ya yafe mana muna karatu a cikin suratul nur mun tsaya aya ta 11 za mu tashi aya ta 11 a cikin suratul nur insha Allah wanda muka shiga kissa ta hadisatul if abun da ya faru da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha siddiqatu bintu siddiq wadda muka karanta ko muka wulga da bayani ingantacce daga yazo daga mattafaq alaihi shaykhani ne da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ambaci abun da ya faru tare da za a iya samun kurakurai cikin muna fata Allah ya yafe mana. Haka kafin mu shiga karatu a cikin suratul nur an turo tambayoyi kamar haka. Wani bayan yayi sallama ya kuma yi addu'an alkhairi. Bayan yayi addu'a shi ma'aikaci ne ma'aikacin jami'in tsaro. Wani lokaci ya ce sukan fita patrol. Hotel su kawo mutane maza da mata wanda hakan yana zama tonon asiri ne a wajensu wato masu laifin kenan wani lokacin ma ana ɗaukan su a hoto a wannan karatu da aka yi na farkon suratul nur an yi magana akan rashin halarcin bin diddige don kama mutum lokacin da yake aikata irin wannan alfasha tambayarsa anan ita ce menene hukuncin patrol da suke yi yace menene hukuncin patrol da muke yi kamar yadda ya rubuta don wani lokaci mukan bude dakuna ne mu kamo waɗanda muke kamawa aikin jami'an tsaro yana da bambanci a mafi yawan lokuta idan shari'a tana magana. Shi jami'in tsaro maslaha ne. Maslaha yake kawowa cikin al'umma. Gwamnati ita ta sashi aiki. Kuma a inda yake shine idanun gwamnati. Sannan aikin jami'an tsaro duk abin da ya zama na fasadi su suna kokarin su hana ne bisa doka da kuma yadda aikin su ya tanada. A irin wannan yanayi babu wani laifi a kansu wajen su kamo waɗanda suke laifi kuma su hana wannan laifi din. Wannan aiki ne na hukuma, dama a kan hukuma yake, nauyi ne a kan hukuma ta hana fasadi a cikin jama'a. Hatta haddi da aka faɗa, hukuma ita ce za ta zartar. Idan aka duba a wancan lokaci da aka tabbatar da cewa waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayar musu da haddi, duk sun zo sun yi furuci ne da kansu. A zamanin mu na yanzu barna ta yi yawa. Barna ta yi yawa, shi yasa a malaman fiqh da usulul fiqh zaka ga sun tanadar da hirji. Wato misali alƙali yana da dama ya bada wani abu na hukunci ko da ba an samo nassin aya, nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Lura da yanayi da ake ciki. Saboda zamani ya canja, to sai a kirkiro wani abu na tsaro na maslaha, shi kuma wanda ya dace da jama'a. A tazir, wanda ya dace da hirzi tsari ne a shi wajen kayan sata. Wanda tazir, alƙali yana da dama ya yi wannan. An ba shi dama ya yi, ya kirkiro wani abu ko alƙalai su haɗu su yi miti, su kirkiro wata hanya ta tabbatar da tsaro da hana ɓarna da hana fasadi a cikin jama'a. Domin fasadi in ya faru, in Allah ya yi fushi da al'umma to ba wanda za a ware, kowa zai sha bala'i. To shi yasa wannan wajibi ne akan jami'an tsaro ƙarƙashin umarni na hukuma da kuma rashin sabawa doka a gudanar da wannan. Don haka wannan baya cikin irin abinda muka yi bayani, ma'ana na bin diddigi. Yanzu misali jami'an tsaro sun je sun hana wannan ɓarnan, ba zuwa suke su ce sun ga wane da wance, sun yi fasikanci, a ce musu su kawo shaida sai an tsaya da haji. A'a, su burin su kawai su hana wannan ɓarnan. Wani sa'i ma suka yan kaman bala da balawacciyar, akwai wasu jami'an tsaro wanda sun kakkamo yansu a wasu gidaje can gabar ina, za su kamo su su buɗe ɗaki su samu namiji da ta mace suna cikin wani irin yanayi, amma za su kamo su, wasu kuma su same su sun lazana sun abu nan, wasu kuma su same su suna cikin wani yanayi duka dai, amma aikin su ɓarna, hana ɓarna ne, sai su kamo su su tsare. Sukan gayyaci wasu daga cikin malamai a malaman mu a gari, suna zuwa suna musu nasiha da sauransu. To amma kan yanda ya bayyana ɗaukan hoton irin waɗannan a rinƙa yaɗawa zai ƙara busar da zuciyarsu ne. Wannan yana daga cikin kurakurai a ɓangaren jami'an tsaro a Najeriya. Sai a kama mutum ya yi wata aika-aika, sai ka ga an saita kyamara ana ɗaukan bidiyonsa, jami'in tsaro yana tambayarsa, me ye sunanka? Sunan sawa ne. A ina muka kama ka? An kama ne a guri kaza. Me kake yi? Kaza. Da wace irin bindiga yana faɗa? Yaya kake ka hada? Kaga ana koya wa matasa. Duk abin da yake faɗa nan yana shiga kwakwalen matasa. Shedan yana ce musu, a wata ran idan matashi ya so ma ɗauka hanya, yace baka tilo ba, wani wannan ɗan ƙaramin yaron ma kaza da kaza yi, kai ma ka bola ka gani. Shikenan. Kaga maimakon tana hana ɓarna, ana watsa ɓarna ne. Ko ba za a ji wani hukunci da aka yi wa wannan, to sai ya kamata kuma a ɗau bidiyo ana masa hukunci wannan mutumin ga hukuncin da aka masa sakamakon abin da ya bayani, to ba za ka ji wannan ba. To wannan sai zaman cewa yana ɓata al'umma ne. Ɗaukan hotunan waɗanda aka kama da laifi gaskiya ba dalili. A je a yi abin da ya dace da su yadda doka ta tanada a hana ɓarna shi ne, amma a dinga ɗaukan hotunan mutane ana nuna su. Abin nan irin wannan ne wata rana. Wani alhaji a Saudiya a Madina ya taso daga sallar asuba gari ya dan waye haka yana tafiya, sai ga jami'an tsaro a can sun kama wani yayi wani abu, suna kokarin kama shi za a shiga da shi kawai sai ya dauko wayarsa, shikenan kawai sai ya yi bidiyo, yana yin bidiyo kawai bai san ta inda aka kama shi ba. Shikenan ana kama shi kawai, shi ma sai aka tashi a wannan mota da yake ji din aka karbi wayar aka tafi, sai da ya kwana biyu a kurkuku kafin Allah ya kaddara muka fito da shi. Wayarsa kuma ran da za a fito da shi sai da aka buɗe ta gaba ɗaya daga farkonta har ƙarshe, duk abin da ke ciki da ya yi postin wannan abu, to hukuncinsa daban ne. to kai haka ake abun ba wani maganan a sai an yi video sai an kira jami'in tsaro sunan da jami'in tsaro ba sai an tsaye ba sai an san aikin sa ba amma take da yin shela to a shirya za a turo bataliya kaza don magance kaza an yada a social media jami'an tsaro za su shiga guri kaza lokaci kaza kuma jami'an tsaro sai su duwa ina abubuwa ne wanda suke gaskiya ba za ka taba jin irisuwa a inda aka ake tsaron daga ka sanar mutum cewa za ka zo lokaci kaza da lokaci kaza to shi kenan sai shi kuma ba zai shirya ba to wa'innan abubuwa ne abu ne don haka ɗaukan hoto na wa'inda suke irin wa'innan abubuwan bai kamata ba ya kamata a yi abun da ya dace amma bincike a matsayin ku na jami'an tsaro wannan ya halatta da kuma hana wannan barna ne halal ne yawa yadawa a ɗau hoto a yada yawa yadawa jama'a amma akwai wani dalili na ɗaukan hoto a cikin tsarin ku na tsaro wannan kuma wani abu ne daban a tsarin ku na tsaro in akwai maganar ɗaukan hoto saboda documentation ko wani abu daban wannan ku kuka sani amma dai a yadawa mutane wani yayi kaza wani yayi kaza wannan gaskiya bai kamata ba wallahi wala wannan bayan ya yi sallama ya ce yana fatan alkhairi ya yi addu'an alkhairi ya ce shin idan wani ya ga mutane biyu suna aikata abin da mutanen annabi Lut suke aikatawa aka halakar da su shin dole ne sai da shaidu hudu dole ne sai da shaidu hudu mutum ya ga mutane biyu suna aikata abin da wato mutanen annabi Lut suka aikata wato aka halakar da su dole ne sai da shaidu hudu a yi ne ka tambaye mu wai dole ne sai da shaidu hudu shaida hudu don me in za a hukunta su in za a musu haddi in zai kai su a musu haddi dole ne sai da shaidu hudu wannan abubuwan babban abun da ake so a gane shine mu gyaru mu zama ma gyararrun mutane ba wai shari'ar musulunci ba ta damu da aida hukuncin wane yayi kaza wane yayi kaza a'a abinda addinin musulunci Allah subhanahu wataala dalilin aiko manzali da saukar da alqur'ani shine mutane su zama na kware Allah bai damuwa da mutanen banza ko miƙa da zaba Allah yana damuwa da mutanen kware ne zaka yanzu daga mutun ya ga mutane suna aikata wannan shi ya mai sai ruwa sai kama nasiha sai zai tabe sai kama nasiha tunda har ya ga sai ya za ku rinka aikata irin wannan aya ka annabi Allah ne annabi Lut alaihi salam idan yayi musu nasiha ya musu gargadi in ba zai iya ba sai ya ga ya wani wanda ya san zai iya musu sai musu gargadi gobe insha Allah ta'ala ba zai gamsu ba ba damuwar shine sai an yi wannan hukuncin ba damuwar shine barnan ta kauce amma idan har an kama abu hukumance to kuma dole ka tsaya da hukunci kuma kai ba hukuma bane abin da yake gare ka gyara kanka gyara wani ta hanyar nasiha waye ga maka sai an musu hukunci za su gyaru daga ganin suna wannan aikin wata kila matakin farko da zai gyara su shine nasiha daka sai ka musu nasiha ko kai wa wanda zai iya musu nasiha bayani sai musu nasiha yawanci shine mutane kamata mu gane wallahi ta'ala ala Allah subhanahu wataala ya so kaddama mala'iku dubu ranan yakin badar hadda mala'ika jibril hadda mala'ika mika'il su dubu 500 ta gefen dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal tare da mala'ika jibril 501 kenan 500 ta gefen habundin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da mala'ika mika'il amma mutum 70 aka kashe a yaji kuma duk kafirai ne wanda aka kashe mutum 70 kada mala'iku dubu mala'ika jibril ko bai sauko ba in aka ce masa juya duniya kowa ya mutu da fuka ciki ne zai iya kashe duniya gaba ɗaya ko bai sauko ba to amma shiga ya sauko da mala'iku 500 ya sauko da mala'iku dubu da manyan mala'iku amma aka kashe mutum 70 aka kama mutum 70 a cikin wanda aka kama 70 har da babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abbas radiyallahu anhu ya musulunta shayarwa har yanzu duriyar su ne suke yi shayar da alhazai sai ka duba ka ga ya aka yi haka ashe abin da Allah yake so ba kashe kafirai bane abin da Allah yake so tabbatar da tauhidi ne da tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malaiku dubu suka sauko don su kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gane manzon Allah shine magana yawanci ba wai kaza shine ba a'a fahimtar tauhidi shine abin da ake so na mutu na samu ila ka mutu ka samu ila dukkan mu nan a ce mun taru a gidan aljanna to me za mu ciro a ce mu da zuriyar mu da iyayen mu da iyalan mu a ce mun waiwaya duk muna cikin aljanna akwai wani abu da zai bata mare sai ka ga wani can da ka taɓa ganin sa yayi kaza a duniya ashe shi ma Allah ya yafe masa shi ma sai ka ganshi a aljanna me za ka ce shi ke nan gawai wanda za a nawa ji jinu ne min gillin ba za ka ce wallahi ce mun fi da gaba ai wani to ya kamata mu gane wannan yawwa rahmar Allah gane rahmar Allah wannan bayan yayi sallama yayi fatan alkhairi yace yana da tambaya kamar haka mutum ne ya zalunci mutane da yawa wanda ba zai iya tuna adadinsu ba kamar kuɗi ko ma'ana abunan marar ko maganganu okay ko magana marar tushe ya faɗa akan mutuncinsu yanzu kuma yayi nadama amma da yawa daga cikinsu waɗanda aka cuta ba zai iya samunsu ba ba zai iya ruskansu ba don haka me mafita idan kuɗi ne sai ya tuna nawa ne idan mutane sun kai 30 sai ya tuna kamar misali wani ne yanzu bana ganinsa na san kaza ne kuɗinsa wani kuma bana ganinsa kaza ne kuɗinsa sai ya kiyasi in ya kiyasi sai ya ta yayi iya kokarinsa bai gansu ba sai ya sadaka da kulane duk sai ya sadaka da kulane in ma da kaɗan-kaɗan ne ba zai iya yi a lokaci ɗaya ba duk lokacin da ya samu yana yi da kaɗan-kaɗan ya gama iya nawa ne sai kuma ya soma nawa ne yana yin sadaka da kaɗan-kaɗan ya gama iya nawa ne da haka har ya kare shi yana kuma neman addu'a da istighfari Allah ya sa ladan wannan Allah ya ba su ya zama kuma kafara gare shi na cutar da su da ya yi a baya to insha Allah ta'ala Allah zai yafe masa maganganu kuma in bai samu mutanen ba in kuma waɗannan mutane zai iya rikan waɗansu su sai ne ni afuwansu in sun yafe masa ba sai ya biya ba in ba su yafe masa ba sai ya biya haka nan maganganu sai ne ni afuwan mutane ya ci au mutuncin wane na ci au mutuncin ka wani lokaci can da Allah ka yafe mu nayi kuskure a wannan lokaci shikenan in ya yafe ma shikenan ba wani matsala waɗanda ba zai iya rikan su ba to sai rinka ambaton su da alkhairi a inda ya ambace su ba da alkhairi insha Allah ta'ala sai Allah ya yafe muna fata Allah ya yafe wannan na ƙarshe bayan yayi sallama yace tambayar sa ita ce mutum ne ya taya wa mahaifiyarsa zanin sallah to a jikin zanin a cikin zanin akwai zanen doki a jiki to sai ta ce ba za ta yi amfani da shi ba sai ta san hukuncin ya halatta ta ɗaura shi ko dai bai halatta ba ko bai halatta ba ta ɗaura shi ma'ana ya tabbata mace ta yi sallah da zanin da yake da abunan zanen doki ko hoton mutum a jiki mutum zai siya wa mahaifiyarsa zani ya rasa zanin da zai siya sai mai hoton doki haba ma aina wannan ba kauyen matashi ne gaskiya ba kauyen matashi ne wannan baka iya zaman zani baka zo a hada ka da wani sai ya zaman zani haba wai biyar ka samu hoton doki gaskiya haba wannan matashin ba kauye ne kawai in kana da in mai takardar nan yana nan in sha Allah muka tare za mu hada shi da wanda suka san zani zai ga irin da zani da za a samu ya tawo da wannan zani za mu hada shi da shi a je a canja a kasuwa mai hoton doki to in san sarauta ne ai doki daban yawa amma mai hoton doki ai ne na sarauta kenan ina haba kawai yanzu a hada shi da matasa da suka san zani ya kawo wannan zanin a je a biya ai abuna a canja yawa mahaifiyar ga kai ana so ka kawo ta zani lafiyayye me dan wani kala kalan fulawa fulawa tana cinowa aljanna tana ma addu'a ya zo da ne ya ji hai amma ka kawo doki kuma ai kama doki ba ina ka canja kawai ka kawo maza insha Allah a hada ka da matasa wanda suka san wayayyu wanda suka san zani yawa Allah ta'ala
komai da dai muna bata da samu da yau.
Na'am. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
Bayan wannan al'amari da ya faru na bayani da aka yi a darasin da ya gabata, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a gidan Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, ɗakin Aisha, ɗakin mahaifiyar Aisha radiyallahu anha, ga mahaifiyarta, ga mahaifinta, ga jariyar Ansariya wacce ta shigo don nuna solidarity na goyon baya irin kyautayawa Aisha da take yi, dukansu suna kuka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo, bayan an tambaye ta, ta ce a Abu Yali ma ya shiga zuciyarsu, in ta ce ba ta yi ba za su gaskata ba, in ta ce sha yi Allah ya san ba ta yi ba, ta ce ni da abin da zan ce shi ne abin da baban Yusuf ya faɗa, fa sabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasifun. To ta ce kawai sai ta juya musu baya, ta ke ta ce sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana shigo masa da wahayi, da aka gama masa wahayi sai ya farka yana murmushi yana dariya, ya ce ya Aisha Allah ya saukar da barranta ne, Allah ya wanke ki, Allah ya kutar da ki. Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ya ce ya Aisha tashi ki gode wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta ce a ni dai ina godiya ga Allah wanda ya kutar da ni. Ai ku kuka da ka Allah subhanahu wataala ta ce to ko da wadannan ayi Allah ce innal ladina ja'u bil ifki usbatu minkum, Allah ce lallai waɗannan da suka zo da idan ƙarya da magana suka shafi ummul mu'minina matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka zo da ƙarya da idan ƙarya usbatu minkum, wasu mutane ne a cikin suna cikin Allah ya cikin musu ba wasu da bambani ba wasu na nesa bane ba wasu na gefe bane, a'a usbatu minkum jama'a ne a cikin, amma la tahsabuhu sharran lakum, ya ku ala Abi Bakar, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kar ku yi tsammani wannan abin sharri ne gare ku, a bal ina huwa khairun lakum, alkhairi ne gare ku. Menene yafi? Yanzu muna karanta ayan bayan shekara 1400 da wani abu da ya wuce, yanzu muna karantawa muna ji a jikin mu kamar yanzu ya kai yawa, wasu masu imani a cikin suna jin tausayi da bacin rai da tashin hankali kamar yanzu aka yi, kuma alhali ya fi shekara 2000. Wannan daraja ne ga Aisha radhiyallahu anha, maganar Allah ayan Alqur'ani ana karanta shi, da wannan abu bai faru ba da ba so da wannan ayoyi, kaga wannan ayoyi duk wanda zai fassara ko da fassarawa za a yi shafshaf sai an ce dai ga abin da ya faru. Haka Allah subhanahu wataala ya ce bal huwa khairun lakum, alkhairi ne gare ku, ya faru da ita sau biyu. Ayan taimama nan ma Aisha radhiyallahu ta'ala anha da ita aka yi tafiya, an zo shiga Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tsaya, da aka tsaya aka sauke zango nan ma sarkanta ne ya fadi, ana ta nema Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tashi, ita kuma tana kuka ta ce sarkanta ya fadi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tsaya ai ta nema, ana ta nema har bacci ya dauki Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta ce tana miƙe da kafanta shi kuma yayi matashin kai da cinyoyinta. Abu Bakar radiyallahu ta'ala ya zo ta bayanta ya ce mata kin tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sarka, gashi yanzu lokacin sallah ya doso nan gurin ko ba ruwa, tace da yamin tsine ne a kungi na, wallahi ba don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaina, ina tsoron kar ya farka ba, ba zan iya jure wannan mutumin ba. Yamin tsine ta sosai yace kin tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kin tsare shi a inda ba ruwa, tace ta rasa inda zaki shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacci ba a tare shi sai in ya farka da kansa, har sai da ya farka
aka ce yaya aka ce ba ruwa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zagaya ko ina ba ruwa to yanzu ya za'i aka race da za'i sai malaika jibril ya zo sai wa in kuntum juluban faqahar ya ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum juluban faqahar wa in kuntum marda aw ja'a aw in kuntum marda aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum al-gha'id aw lamastum an-nisaa falan tajidu ma'an ko tala ta fata yamun fa'idan fayyiba shike nan yasa sahabbai su suna cewa barakallahu lakum ya ala abi bakr Allah yayi albarka cikin ku ya ku ala abi bakr da sarkan da bai fadi ba da yanzu in mun rasa ruwa ba mu san ya za a yi amma tun wannan lokacin aka saukar to haka ma wannan ayoyi dalilin faduwar sarkan aka yi wannan sharri sai zaman to alkhair bal huwa khairul lakum Allah sai لكل امرئ منهم مكتسب من الاثم kowane ne daga cikin waɗannan مكتسب من الاثم akwai abin da ya taba ya aikata na zulmi wallazi tawalla kibarahu minhu amma wanda ya jibinci al'amarin daga cikin su lahu adabun azim shi ke yana da azaba mai girma wasu kauli suke cewa Hassan ibn Thabit amma malamai suke cewa wannan akwai garaba cikin rawaito wannan wanda yake tawalli tawalla kibarahu minhu dukkan malaman tafsiri suka ijma'i ibnu jarir at-tabari shugaban masu tafsiri ya tabbatar shine Abdullah ibn Ubay ibn Salul ra'isul munafiqin kenan shugaban munafikai shi kullum yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma inda zai cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam nan yake nema a koyi amma da shi ake sallah da shi ake tsita kaza da shi ake komai amma munafiki ne Allah ya raba mu da munafiki لكل امرئ منهم مكتسب من الاثم معلومه سكتي سوني حسان ابن ثابت دا مصح ابن اساسه دا كما حمنه بنت جحش حمنه بنت جحش اتى ارور زينب بنت جحش رضي الله عنها زينب بنت جحش ما كان من دون الله صلى الله عليه وسلم وتي ادرس اللي يغبات انا بياني النبي صلى الله عليه وسلم يا تنبيهك Aisha radiyallahu ta'ala anha tace Zainab ita ce take musawa abuna take kafada da ni a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bata fadi abin da bai dace ba sai tace ma alimtu illa khaira ba abin da na sani sai alkhairi sai da ma tace masa ya manzon Allah kai hakuri ido na da kunne na kar yaji abin da bai kamata ba ma alimtu minha illa khaira tace amma yar uwarta kanwarta ita ce Hamnat bint Jahsh sai tai mata yaki saboda tana taya ta kishi sai ta jefe ni da magana fa halaka fi man halaka sai ta halaka cikin wadanda suka halaka tana wai ce yatta alhali yatta kuma ta fadi alkhairi ita kuma tana ta jefe amma sai bata yi alkhairi wannan yana faruwa ko a yanzu da kaga yan uwan mata sun shiga cikin abin da bai kamata ba ko yan uwan miji sun shiga cikin abin da bai kamata ba to irin sa dai Hamnat tai tace fa halaka fi man halaka sai ta shiga cikin waɗanda suka halaka dukan su ina guda uku an yi musu bulala 80-80 da Hassan ibn Thabit har ma wata rana a ƙarshen rayuwa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wata ran Hassan radiyallahu anhu ya zo zai shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallama sai Aisha ta amsa sai ce ya shigo tace bismillah yana shigowa sai wanda suke gefen ta ya ji kamar ke shigo kuna mu'amala da shi ne kin manta abin da ya faru tace haba mutumin da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai azabar ma da ta wuce Allah ya dauke idon sa yanzu haka ku ga baya gani ba to ai in ma akwai azaba ne Allah ya masa azaba a duniya kuma ta kare insha Allah ina masa fatan aljanna zai shiga to da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na isa in daina mu'amala da shi duba ba ita fa ummul mu'minin ne matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce take da garanti a gidan manzon Allah za ta zauna sallallahu alaihi wasallam duniya da lahira amma duk da haka ba ta fadin aibi akan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya taba ta ma kenan yayi kuskure a cikin hakinta amma ta ce ina sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in taba shi to ina ga kuma dan yanzu ya ce zai taba sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ina zagin sahabbai yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dare madari bane Allah الله والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم نعم
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم بهم خيرا وقالوا هذا
Allah subhanahu wa ta'ala ce launa istamitu min zai hana lokacin da kuka ji wannan labari wannan mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira mu'minai maza da mata fi zatun alkhairi wa kansu yanzu in aka taba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani mu'mini a duniya har mu yau ba a taba mu ba har mu yau musulmai da muke rayuwa a doron gata in aka taba gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi wannan illar sai ta shafe mu har mu yau to shi yasa Allah yake cewa me yasa lokacin da kuka ji wannan labari zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira mu'minai mazan su da matan su me zai hana su zakan alkhairi wa kansu wa qalu hadha ifkum mubin su ce kai wannan kiran ƙarya ne bayyananne malamai suka ce wannan ayan tayi daidai da abun da Abu Ayyub al-Ansari yayi radiyallahu anhu sai ma suka ce ai ayan ta sauko ne bayan abun da Abu Ayyub al-Ansari ya yi shi da matarsa Ummu Ayyub ya shigo gida sai Ummu Ayyub ta ce ya Abu Ayyub ka ji labarin da ake faɗa kuwa game da Aisha radiyallahu ta'ala anha ya ce na ji mana ba labari ya zama gari ba ya ce amma ƙarya ne ke ba ki san ƙarya ba ne in kira dai man idan ƙarya bayyananniya wallahi wannan ita ce ƙarya ya ce ke yanzu Ummu Ayyub zaki wannan aiki da wani mutum tace ba zan yi ba yace to wallahi Aisha khairun minki Aisha ta fi ki alkhairi in ke ba zaki ba to min babi aula Aisha ba zaki malamai suka ce yana fadin wannan magana Allah ya sako da wannan aya
laula istamitu
bi khaira wannan shine mu'mini na gaskiya in aka ji aka kawo labari wani amininka ko wani abokinka aka ce ka ji kaza 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 wani ka ce kai yadda na san wani ban yadda ba ban yadda ba ku kawar da wannan magana da Allah kan naji sai ka tafi sai ka same shi amma abin da nake ji innan anan kai kuskure haka me faru zai ga maka dan ya san ka girma ba shi amma a zuru an kawo ma labarin abokin ka shekara 20 kuna tare baka san komai game da shi ba sai alkhairi sai dai kurakure wanda ba za a samu na dan adam amma a kawo ma labari sai ka yadda yau wani zai raba ku da shi a duk wanda ya kama labarin wani balle ya kama labarin mahaifinka ko ya kama labarin babbanka ko ya kama labarin malaminka mai karantar da kai addini a ce wai za a baka labari ai wannan malami a kaza ne ko a ce wai kaza akan kaza kinsa ko kaza akan kaza ina ban ku da wannan ya ce kai ne malama ne ku je ne wannan magana ba na so yanzu ku je na kawai ku je ku wala a can ni kawai alkhairi nake gani a gani a gurin Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala yace mukan yi sadaka da kudinmu saboda muna tawassuli da wannan sadakar Allah ya hana mu ganin laifuka da kurakuran malamanmu amma yanzu kuma bincike ake don a samu kurakuran malamin a bi gidan mutum a ce ai wannan malamin akwai kokari amma gidan sa akwai matsala wannan malamin akwai kokari amma akwai kudi akwai matsala wannan malamin akwai kaza akwai kaza ba ruwanka da wannan duk abin da ka faɗa Allah ya sa malaiku su rubuta kuma ranar tashin alƙiyama za ku tsaya kai da kake ce masa akramakallah a duniya sai ga shi kuma kawai gari a lahira ana hisabi tsakanin ka da shi haka mu tsoron Allah cikin dukkan mutane ka faɗi gaskiya kawai abin da ya dace in abu ya zama dole bincike sai kai bincike in ya zama dole kana shiga ciki don kai bayani ko kai gyara ko kai masa nasiha ko wani abu wannan sai kai shi a sirrance ba tare da kowa ya sani ba wannan shine abin da Abu Ayyub al-Ansari ya yi radiyallahu ta'ala a darasin baya akwai ran da muka yi magana akan Abu Ayyub al-Ansari yadda Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ya girmama shi shi ya karbi bakuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taguwar sa da lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Madina dukkan kabilu suna sha'awar ya sauka gurin su ana tare ta yace ba ni ne zan zabi inda zan sauka ba ku kyale wannan taguwar Allah ne zai mata ilhama inda za ta sauka inda duk ta tsaya to nan ne gidan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai sauka kaga wannan yafi sauki akan a ce shi ya zaba wasu zasu ya ki su ya zabi su wani yace to taguwar nan ita ce shi ma sai take linzamin ta a zaune kawai yake akan ta tana tafiya sai inda ta ga dama take in ta tafi mutane su tare gabanta sai ta wuce wa'annan su tare sai ta wuce tafiya kawai take sai ta zo kofar gidan Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu ta tsaya a kofar gidan ta tsaya ana cewa nan ne nan ne don ta tabbatar nan ne ma sai da ta zo jikin kofar gidan sai ta kwanta kawai ta duba shi to shi kenan kaga kuma shi ne wanda matarsa ta ce ka ji abin da ake faɗa game da Aisha ta ce amma ƙaryar banza ne in kina neman idan ƙarya wannan shi ne magana ke zaki wannan tace ba zan yi ba ita to Aisha khairun min kitabiki alkayyi an magana kenan munne kenan don kawo ma magana mutum kace ba zai yi ba wannan shine ake so Allah ya samu dace na'am wa qalu hadha ifu nabiy min mu'mini ba sai wannan kiran ƙarya ne bayyana ne ba na'am
لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ أَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ
الله سبحانه وتعالى قال لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ لوكتي نسكة تهمي عائشة رضي الله تعالى عنها ده صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله عنه لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء داما نسزود شهدو هدو وانا سكة قلت سنة فاتكن ميزا بسزود شهدو هدو با فإذ لم يأتوا بالشهداء كل بسزود شهدو هدو با فأولئك عند الله هم الكاذبون تواتنا أقولين الله سولي مقريتا إن كان يقول مقريتا أقولين الله وأنا سولي مقريتا الله يقريتا سولي نسل القرآن wadannan ayyuka duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gabanta aka rinka soko da wadannan ayyuka da ya bude ido ne yake karanta wadannan ayyuka na'am
wa la'una ma'lumullahi 'alaykum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati la tasqum fi ma ahabtum fi لَمَسَّهُمْ فِيمَا أَصَبْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته والله باغون فللر الله اكم برحمه سبا في الدنيا ارايوكو تا دنيا والاخره ارايوكو تا لاخره باغون الله ياي فللا غريكو حد منزون الله فاكي غيا وانا صلى الله عليه وسلم da duk wanda yake cikin wannan harka ake gaya wa kowa ba don falalar Allah da rahamarsa ba akan ku a duniya da lahira da masakun fi ma afakku fihi azabun azim wallahi da sai azaba mai girma ya shafe ku ya tantane ku da kun tantane azaba dalilin wannan magana da kuka yi akan Aisha radhiyallahu ta'ala abba siddiqatu bint siddiqin albari'a min fawqi sab'i samawat wacce Allah ya barrasar da ita min fawqi sab'i samawat na'am
إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ
الله سبحانه وتعالى إذ تلقونه لوكتي da kuka rinka yaya ta magana talqaunahu wannan yayi da wannan ya gaya masa kaji abin da yake faruwa kaji abin da aka ce Aisha ta yi kaji abin da aka ce kaza kuma kun san idan irin wannan shedan ya rika kururuta kuma duk wanda ka same shi in ka ce a ina kaji me asali magana sai kaji ya ce maka haka aka ce ba wani tushe haka aka ce shine isla qawluhu bi alsinatikum yayin da kuke dauka magana kuna ta watsa shi bi alsinatikum da haratan ku wancan ya gaya wancan shi ma ya dauka ya kai gaba wancan ma ya gaya wancan ya dauka ya kai gaba magana ta kankama a zukatan mutane wa taquluna bi afwahikum kuna ta fadi da bakunan ku ma lisarku bi ilm abun da ba ku da ilimi akan sa waye je ya gamsu ita da safwan ibnu mu'attal as-sulami tana wannan ita fa tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ya kwanta cikin bacci sai ga malaika Jibril ya zo da ita a cikin bargo sai ce hazihi zawjatuka fid dunya wal akhirah wannan matarka ce a duniya da lahira bai wani lokaci tun bai aure ta ba sai saki ganin malaika Jibril ya zo da ita a irin wancan sifa yace hazihi zawjatuka fid dunya wal akhirah yace da na aure ki ya Aisha radiyallahu ta'ala anha yace fa iza anti sai naga wallahi ke ce wacce aka nuna mun din to shi yasa hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai rinka tuno irin wannan abu lokacin da ake yada wannan maganganu sai kuma an ce sun tace ne cikin duniya wala haka kuma amma haka ya faru kai ba ita Hafsa radiyallahu ta'ala anha yar uwar radiyallahu ta'ala anha wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fishi da ita ko sai wani kuskure yana yi mata ya tana tuntuna cikin daki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya sake ta ina cewa ya sake ta ta fito daga kofar dakin kenan za ta shigo tsakar gida sai ga malaika Jibril ya ce mata maza maza Allah ya aiko ni ya ce kame da ita inji Allah innaha sawwamatun qawwamatun wa hiya zawjatuka fil janna ita dinnan sawwamatun ce mai yawan azumi ce qawwamatun ce mai yawan qiyamul layli ne kuma matarka ce har a gidan aljanna kar kowa ya ji mai da ita alam ba wani ne da biko ba Allahu akbar wannan sune matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wasu wata sa suke renawa wasu suna yawo a gari wasu suna rena matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam firashi rasulillah sallallahu alaihi wasallam hai matasa ya kawo a san Allah a san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku rike addini gam ku rike sana'o'i masu kyau kar ku zama yan baranda kar wani ya wuce a mota kana bin sa a guje kana cewa sai yayi kai din kai mu kai muke so kai kai sai kai ba sai yayi shi na cikin motar ka daina bin sa daga ba kana gudu kana cewa sai yayi ina tsaya karatu ne i karatu da gaske sana'a i sana'a da gaske kasuwanci baban kai ke koya maka i da gaske wani ugunka aka samu a anguwar ku aka hada ku da shi wajen sana'a i sana'an da gaske sai ka kware inda dinka guga ne sana'ar mutanen musulmi inda dinka guga ne a ce duk fantani ba kamar wani dan gidan wani haba wannan shine abin da ake amma ka zauna kana wasa wani ya ja hankalinka ya koye ɗansa a ƙasar waje yana karatu ya kawo ka a baka wani abu kana zuƙa wai kana bin motar sa kana cewa sai yayi kai kuma ina kake sai yayi wanda ma ya riga ya buga ya wuce shekara 60 ya wuce shekara 70 kana cewa sai yayi kai ake so mata ji ka zo kai Najeriya tana buƙatar ka to daga kar wani anan ya je yana cewa sai yayi ka tsaya kai in sai kai kar ka zama dan alaba ku mun samu kar wani dan alaba mu ba ku yawa ba abubuwan da ba ku samu an daina wannan yayi sai dai Allah babu mu ba ku kowa ka gani Allah ne ya bashi wallahi in ka tsaya da addu'a ka jajirce niyyar dar iyayenka kar ka yadda ku saba da iyaye mu iyaye mahaifiya kullun ka niyyar darta imanta abin da zaka iya yi daidai gurgudun karfinka ima babanka abin da zaka iya yi daidai gurgudun karfinka ka nemi yaddan su in ka samu yaddan su ka sai kai su maka addu'a ka tsaya tsayin daka in ga din gajiya ne kar ka gaji lokacin hutawa bai yi ba in karatun dare ne i lokacin hutawa yana zuwa in wanne ne kai in riga ɗaya kake da ita kullun ka wanke ta ranar da zaka wanke ta kar ka damu kar ka fito in ka wanke ta bushe ka nade ka dan goge ka sa ka tafi gurin sana'arka nan da zaka dinga dinka abin da kaga dama yana zuwa insha Allah addu'a ba ta faruwa ba saboda haka a zamanu maza ba mazan jiya ba mazan yau ku ne mazan yau yawa Allah ya sa adalci na'am Allah subhanahu wataala ya ce me watahsabuna wahayina isla kaunuhu bi alsinatikum yayin da kuke sai hada magana kawai bi alsinatikum kawai mu zama yan majalisa matasa ku zama yan majalisa a zauna a can in inuwa ya kare a koma can haba da haka ne zamu zama mutane a kana zama yan majalisa wannan yayi kaza wacce sunan motar end of discussion wai wacce kuma beginning of discussion ina ruwanka da wannan sai baka yi beginning ba kai kana da wannan baka da focus kana ganin mota wai ko haska ina ko focus din ka kai kuma a haba isalqaunahu bi alfinikum ku ta gulmace gulmace kuna yadawa Allah yace wallahi lokacin da kuke yayata magana game da Aisha wa taquluna bi afwahikum kuna ta maganganu da bakunan ma dai kuna kuma yin ilmi abinda bakuna ilmi akan sa wa tahsabunahu hayyina kuna ga abun kawai ba komai bane ina wa huwa inda Allahi azim abulin Allah abun babba ne taba mutunci matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya taba mutuncin matar wani wallahi shi ya taba duk wanda ya taba matarsa kaza kai yake tabawa ba ita bane ina to inda ita ce kaza to me sa kake zaune da ita in kai mutum ne to ba kana zaune da ita a kyale ta kawai ta ci alfarma in ba haka ba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munafikai ba su bata ta ci alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kila ya da magana don ana neman a soki addinin Allah a kai kace Allah ce wa ta sabuna wa hayyina kun dauka abu ne mai sauki wa huwa inda Allahi azim wallahi abu ne mai girma a gurin Allah na'am
ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم
الله ولولا إذ سمعتموه من ذي حنا لوكة تندفوك ذي إلم وأن الله قلت كوتي ما يكون لنا ان نتكلم بهذا
muka mune bamu isami magana da irin wannan magana ba a ce wai an tuhumi Aisha radiyallahu ta'ala da Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi bai taba shiga gidana ba sai in tare da ni Safwan mutumin kirki yace an tuhumi iyalina da mutumin kirki amma ina da ke shedan ya yayata sai kirkin ya kauce a gurin mutane sai ka ji an ce to mutumin kirki ne kawai to kun san da yadda abun faruwa to tunda ba ku san da abun faruwa me zaka fara sai kuma na mutumin kirki ne dai kawai a Allah subhanahu wataala yace me ya hana walalla istamitu me zai hana lokacin da kuka ji wannan labari kuntum ku ce ma yaqulu lana Allah takallama bi hadha subhanaka bai da ta yi magana da irin wannan magana ba subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah hadha buhtanun azim wannan kiran ƙarya ne mai girman gaske a cewa gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai Allah ya sa mu dace na'am
ya'idhukumullahu an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minin wa yubayyinu Allahu lakum وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
Allah subhanahu wa ta'ala say ya'idhukum Allah Allah yana muku wa'azi an ta'udu li mithlihi abadan kar ku yadda ku sake komowa zuwa ga magana irin wannan abadan har abada har duniya ta kare in kuntum mu'minina in kun kasance mu'mini da wannan malamai sun yi ijma'i duk wanda ya tafi na kasu ga Aisha ya faɗi wata kalma ko yace ba ta da kaza ko ta yi kaza ko ta taba kaza na kasu ya kafirta to da Allah sai ya'idukumullahu an ta'udu li mithlihi abadan kuma ana magana ne akan Aisha radiyallahu ta'ala abadan har abada in kuntum mu'minina in kun kasance mu'mini a cikin nan da zarar kun yi wani abu game da ita na sifan na kasu balle tuhuman da alfasha mutum ya kafirta malamin sai kafiri ne tsantsa ya kafirta yayi rija in ya taba yin haji hajjin sa ya baci in ya taba yin zakka ya baci sallolin sa sun baci azumin sa sun baci sai ya saki kalmar shahada ya saki kowa musulunci kai wannan abu ba karamin abu bane Allah ta bayyana Allahu lakum al-ayat Allah yana bayyana muku ayoyi wallahu alimun hakim wannan ba karamin ayoyi bane a ce an zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsira ba haka za a iya samu a rayuwa haka muke ko a yau wani sai haka kawai a tuhumi wani gida wani sai a tuhumi wani mutum balle zamanin da muka wayi gari a hau social media a soki wancan malami wani malamin ya kafin ma a haifi mutum ya kusa shekara 40 yana wa'azi yana fassara ayoyi da hadisai tukunna aka haifi mutum yanzu shi dan shekara 20 ne ko 30 amma yake sukan wancan malami wataƙila Allah ya yarda da malamin tun shekaru 50 ko 60 da suka wuce zaka duk abin da zaka yi indai Allah ya riga ya ce ya yarda da mutum magana ta kare wataƙila Allah ya riga ya ce ya yarda da shi tun wani abu da ya taba yi a can baya zaka kurakuransa da sauransu tsakanin sa da Ubangiji amma mutane ba su tunanin irin wa'annan sai su rinka kandamowa kansu bala'i don in an tsaya a gaban Allah su rasa inda za su sa kansu sai sa Allah subhanahu wa ta'ala yake magana anan a rinka taba wa'annan fa sahabbai ne wanda suka yi wannan abu amma Allah yana magana masu ƙarfi irin wannan ina ga kuma wanda ba sahabbai ba ina ga kuma yan ƙarshen zamani ma yan can wani kullun kawai suna nan cikin wani irin hali saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala bayyana Allahu lakum al-ayat Allah yana bayyana muku ayoyi wallahu alimun hakim Allah alimun masani ne ga duk abin da kuke aikatawa hakimun Allah gwani ne cikin barin wannan abun ya faru da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani zai ce to me yasa Allah ya bari akai Allah hakimun Allah mai hikima ne baya kuskure Allah baya kuskure duk abin da Allah yi daidai ne saboda haka Allah ya bari ne don wani abu da ya bari akai wannan darajar gidan bata dagu ba darajar Aisha radhiyallahu ta'ala anha bata dagu ba kai ko mai karantawa da masu karanta alqur'ani in sun zo gurin suka ji abun a jikin su insha Allah ta'ala sai sun samu lada Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace na'am
innal ladina yuhibbuna an تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم kuntum la ta'lamun.
Sai Allah yayi magana gama gari. Allah ce innal ladina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladina amanu. Lalle wadanda kullun su son su suke son cewa alfasha ta yadu cikin mu'minai, ko kalmomin alfasha da tuhuma wa'ansu da alfasha ya yadu cikin mu'minai, su kullun burin su kenan. Wannan ba wai iya Aisha radhiyallahu ta'ala anha ba, a'a, har duniya ta nade, duk wanda suka kasance su burin su kullun su yada wata maganan alfasha a tsakanin mu'minai, su wane kaza ne, wane kaza ne, wance kaza ne. To inji Allah, lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah, gare su akwai azaba mai radadi fi dunya a duniya wal akhirati al akhirah. Kisa duk abun da kaji ana fada akan wata mata ko wani bawan Allah, a dan university ne, dan wajen university ne, dan kaza ne, kaga ana fada baka da ilimi karka yi magana. A'a, wani su wa'incan in kaga suna zama a wancan daban dukan su masu yin kaza ne. A'a, me ka gani yaushe ka gani? In akwai wani abu da suke wanda ba daidai ba, a je a yi musu nasiha. Ko kuma jami'a, ko kuma makaranta, ta ga wani abu da suke wanda ba daidai ba, akwai security a jami'a, akwai bangaren tsaro, akwai bangarori daban-daban ga su nan a cikin jami'a wanda kullum kowa yana aikin hana barna. Haka in aka biya musu shikenan, wannan zaman su a gurin akwai barna, sai a hana su. Amma ka tume su, ka ce a suna shashanci ko suna fasikanci, alhali ba ka da hujja, wannan abin da hankali. Ba ka san matsayin su a gurin Allah ba. Innal ladina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladina amanu, ko kaga wata yarinya ba ta sa hijabi, ba ta kaza, ba muna gurin ba ka sa hijabi ba, dukkan manalliya tana sa hijabi, duk mutumiyar kirki tana sa hijabi a cikin wannan jami'ar. Alhamdulillah, mata ƴaƴan musulmai za ka gan su da kamala, wasu da niqabi, ga su nan da yawa da hijabi har kasa, ga su nan da yawa. To waɗanda ma suke da kuskure ba su damu da hijabin ba, ba za ka zarge su ba sai abin da ka gani. Ba za ka zarge su ba, ka ce a wannan kullum ba ta sa hijabi don haka kawai ka tume ta da kaza, a wannan ba daidai ba. Ba ka san matsayin ta gurin Allah ba, ko da ke inda tana da wannan gurin Allah ko da ya kawo ta ganin ta hijabi ba. Yawwa, ya kawo ta rika ganin ta hijabi. Don duk wanda yake kyautu ta wato ta san su da kamala. Amma dai a cikin wannan jami'a alhamdulillah, da tarbiyyar tun daga shugabannin da ma'aikatan, ɗaliban, malaman, ba za ka ji irin fasadi da ake ji a wasu gurare daban-daban. Alhamdulillah, wannan ni'ima ce daga Allah. Don haka Allah subhanahu wata'ala ce lalle waɗanda suke neman suke son kullum tunani yanzu an yada a can kaza, wasu munafukai ne kawai ƴan hada guri. Fahimta to ya ta kai ta ga zina ko fasikanci ko shashanci ba, a'a, duk abin da zaka kawo na ɓata tsakani, wannan lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Shi yasa a irin wannan ƙarƙashin wannan ayan, mu da muke zaune a cikin wannan gurin muke aiki, ko a wani department ko lura, duk abin da zai kawo farraka, a'a, daktawa ne yana da yaransa, ko farfesa wane yana da yaransa, su wane kaga an yi wani gangin a can, wancan kuma su ƴan abunan wancan, wancan ne wancan, ƴan clicking wancan, a dinga kawo su irin matsaloli da barna, wannan duk a nisance shi. Kar ku bar wannan, ba iya duniya kawai ba ne, akwai hisabi, ko duniyan nan yanzu ne za a bata. Don haka a department ɗin ku kai kullum ka zamanto mai haɗa kai, ka zamanto mai ladabi, in kai na ƙasa ne ka zama kana ladabi ga kowa. Suwane sune malaman ku tun da can, ku anan kuka gama, kuma kun zama masu koyarwa, to da haka. Amma dai suwane sune senior colleagues din ku, waɗanda sun koyar da ku, ma sun zama iyayenku, ka ba su girma, ba ruwanka da bambanci tsakanin wancan da wancan. Kar ka zama munafiki, kar ka zama wawa mai wawancan da kansa, wai kai a'a, kai ni farfesa wane muke jini da shi, farfesa wane ai bana tare da shi, ni tun na undergraduate na lura ma shi kaza ne, na shedan ne kira maka, ƙarya kake yi, farfesa wane sama da kai yake har abada, ko ya za ka yi? Ko ya bar duniya, kai kana duniyan ya riga ya wuce ka, don ya koyar da kai, to daga ka rike shi a matsayin uba, ka girmama shi, ba ruwanka da wani farrakawa. Za ka ga ana samun irin wa'innan a wasu departments, ko wasu faculty, ko wasu gurare a jami'o'i daban-daban. To nan dai ba ma ji sosai, amma ana ji ɗan ɗaiɗaiku, to ɗaiɗaiku da wanda ma ba ɗaiɗaiku ba, da Allah a gyara. Kar ku buɗe ƙofa na fitina, kar ku buɗe ƙofa na kaza. Duk abin da ya faru na shugabanci, ku yi shugabanci biyayya. In kun yi shugabanci biyayya, za ku samu alkhairi duniya da lahira. Ku tsaya ku yi haƙuri, komai lokaci ne, wani shine hetori yau, gobe ba shi bane, wani shine din yau, gobe ba shi bane, wani shine exam officer, gobe ba shi bane. Kafin yayi wani yayi, wanda yayi sai da ya wuce tukunna aka yi wani. Don ka duk a haɗa kai, a gina jami'ar, a gina addinin Allah, a yi abin da in an haɗu za a ce a ya GSU,
irin ana cikin aljanna nan Allah ya kai mu yawa in liman ya wuce duk sauran sai su zo yawa ya ji ha to za zo in Allah ya ce kuma ya Allah ba ya ana bude ko ana liman ya wuce eh to me zan bajiwa so da a to sauran kaga ko ni fi bayan liman yake sa har ni da dai naga DVD yana wani da DVD da DVD da DVD da din da waye tun gaba da bai da wasu sanan yawa saboda haka in liman ya wuce shi kenan insha Allah ta ala Allah ya sa mu dai
amin Allah
insha Allah ta'ala muna rayuwa zamu cigaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya sa mu dace wallahu ya'lamu antum la ta'lamun Allah shi ya san masu barna a duniya da lahira wa antum la ta'lamun ko ba ku sani ba ɗan kutun kutun masu shirye barna ko ba za ku san su ba amma Allah ya san su yawa wannan aya insha Allah ta'ala zamu tashi aya ta gaba muna rayuwa da kuma Allah ya sa mu dace dukkan waɗanda suka turo suke bukatan addu'o'i gurin bayin Allah muna fata Allah ya karbi addu'o'in wacce take Allah mata baiwa da fahimtar alqur'ani amma iyayenta ba su tsada islamiya ba ita ma ina ga kowa kidinta ya kamata su rubuta da kuma su kowa su biya idan suka tsaya da shi wata kila za a san yanda za a yi hanyar haduwa da su iyaye din wata kila a samu nasara da izinin Allah to ina ga idan an ga wannan wakilin ta zai iya samu su insha Allah ayyabun da ya dace muna addu'a ta alkhairi ga CDBT da gaba ɗaya management ta university da suka bada dama na daukar ita waccar baiwan Allah da kuma bin kadunta da shi da zuna-zuna aka isar zuwa ofishin DBT din wannan Allah ya taka da alkhairi Allah ya kara albarka ya kuma management da university gaba ɗaya daga CDBT da duk wanda suke ciki musamman musulmai da suke kokari Allah subhanahu wataala ya kara albarka Allah kuma ya kara mana alkhairi ya kara mana albarka a cikin wannan jami'a ya kare mu da kariyarsa wannan gari namu Allah ya kara mana albarka ya kare shi da kariyarsa garuruwa da ke fama da tsawainiyoyi da fitina da fargaba Allah ka kawo musu sauki Allah ka kawo dauki Allah ka kawo dauki ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram wadanda suka rasu Allah ya gafarta musu dukan mu gaba da kowa da irin bukatun da yake da su akwai wanda suke bukatan aure maza da mata Allah ya hada su da abokan zama na gari maza da mata Allah ya hada su da abokan zama na gari salihai Allah subhanahu wataala ya sanya albarka wanda suke neman jari da albarka a cikin jarin su Allah ya tabbatar musu wanda suke ginin gida da wanda suke ginawa iyayen su Allah subhanahu wataala ya ba da ikon kammalawa Allah ya kara arziki mai albarka dukan mu gaba da abun bukatun da yake da su Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi duniya da lahira wannan haduwa ta mu Allah ka sa haduwa ce da kai yadda da ita Allah ka hada mu cikin jannatin firdaus da mu da iyayen mu da kakannin mu Allah ka sa mu na cikin yantattu duniya mu da iyalan mu Allah ka sa mu na cikin da Allah ya yanta su a waɗannan kwanaki masu albarka da kakannin mu da bakwanin mu da kawunan mu da yayin mu da kannan mu da dukkan dangin mu da sauran musulmai baki daya Allah ya hada mu cikin yanta wanda yake a waɗannan kwanaki masu albarka shugabannin mu Allah ya riko da hannuwansu zuwa ga abin da zai zama alkhairi ga rokon duniya da lahira Allah ka shugabantar da mutanen kwarai a shugabancin da za a yi a wannan kasa ta mu masu rufin gyara Allah ka taimake su masu rufin handamewa Allah ka hana su ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram dukkan fitintinu da suke faruwa a wannan kasa Allah ka kawo mana karshen su bi izzatika ya zal jalali wal ikram innaka samiu qaribu mujibu da'awat اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه اللهم احفظ مكة والمدينة من كل سوء يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك